Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1930 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal. Har ma da niyyar murya arewa. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Afrilun shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakub Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
A jiya Alhamis jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta juya akan Iran da ɗan kanzaginta Hezbollah tana cewar Amurka za ta ɗauki matakai na daƙile ayyukansu. A wata sabuwa kuma kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah wadai da ƙarƙasar murya game da gwajin makamai mai linzami da Koriya ta Arewa ta gudanar. Sannan wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce mataki da shugaban Najeriya ya ɗauka na dakatar da wasu jami'ansa ya kamata a kare ɗaukan wasu matakai.
Kanan labarin kenan aka ji. Jami'an tsaron bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a Najeriya sun kama wani ɗan Boko Haram inda suka gurfanar da shi ga manema labarai a Yola.
Ya cikin sunanka?
Kai ba sasa.
An ce kenan mana cikin da ta Boko Haram haka ne?
Haka ne.
Wai yau ka shiga na gungiyar ta Boko Haram?
Ya daidai.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Mai gwamnatin jihar Neja ke cewa dangane da jami'an kiwon lafiya da aka samu da laifin sayar da allurar rigakafin cutar sankarau ga jama'a.
Za mu ci gaba gani duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya ne kuka da kai shi. Na abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba.
Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A jiya Alhamis jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta juya akan Irani da kan 'yan kanzaginta Hezbollah tana cewa Amurka za ta ɗauki matakan daƙile abinda ta kira waɗannan masihu da ke daɗa ta'azzara. A wani zaman kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya na kowane wata akan batun da suka shafi gabas da tsakiya musamman batun Isra'ila da Falastinawa. Nikki Haley ta ce kwamitin ya faɗaɗa tattaunawa ta yadda zai haɗa da sauran abubuwa da ke yin barazana ga yankin. Ta ce ya kamata mu fara da masu manyan laifuka da suka haɗa da Iran da mukarrabanta mayakan Hezbollah, wato ƙungiyar 'yan bindigan shi'a da ke Lebanon da Amurka ta ayyana ƙungiyar 'yan ta'adda. Ta ce waɗannan ƙawaye biyu suna haddasa rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar shirya ta'addanci da ayyukan soji. Waɗannan ƙawaye guda biyu suna taimakawa Bashar al-Assad na wato yana kisan dubban fararen hula wanda ya jefa miliyoyi 'yan gudun hijira cikin mawuyacin hali, inji jakadiyar Haley a lokacin da take nuni da rawar da Iran da Hezbollah ke takawa a yakin ƙasar Siriya. A yayin da wannan kwamiti bai bada muhimmanci ga wannan lamari, ta yi kashedi cewar Amurka za ta mai da hankali a wurin. Ta ce za su yi magana a kan Iran da Hezbollah tare da ɗaukar matakai a kan rashin ɗa'a da suke aikatawa.
A wata sabuwa kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da kakkausar murya game da gwajin makamai masu linzami ƙirar ballistic da Koriya Arewa ta gudanar. Kwamitin na ɗorin laifi a kan Koriya ta Arewa na yunƙurin tara tarzoma da rikici a yankin da kewaye. A ranar Asabar ta gabata Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai samu nasara ba a tangar sojan ruwanta da ke sifo a gabashin gabar tekun ƙasar. Jerin gwaje-gwajen makaman na baya-bayan nan sun saba sharɗin takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba mata. A wata sanarwa ta bai ɗaya, wakilai a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matakar damuwarsu game da halayyar Koriya ta Arewa na tada rikici da takala tare da bayyana rashin ɗa'a ga tanadin takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba mata. Mambobin kwamitin sulhu sun amince baki ɗaya, kwamitin ya ci gaba da lura da halin da ake ciki tare da ɗaukar muhimman matakai hada takunkumi bisa ƙoƙarin da kwamitin ke yi na tun farko a cewar sanarwar. Sanarwar ta ce kwamitin sulhun zai yi marhaban da ƙoƙarin ƙasa da ƙasa na samar da hanyar warware wannan lamari cikin kwanciyar hankali da kuma tattaunawa.
Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƴan rajin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce matakin da shugaban ƙasar ya dauka na dakatar da wasu manyan jami'an sa guda biyu ya kamata a kare daukan wasu ƙarin matakai. A shekaran jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattarin bayanan sirri ta ƙasar Chief Ayo Oke da aka alakanta shi da makudan kudaden nan da aka yi wato da suka kai sama da miliyan 40 na dala da hukumar EFCC ta kama a wani gida a birnin Lagos da kuma wato sakataren gwamnatin David Babacher Lawal wanda ake zargin sa da karɓar rashawa a wata kungila. Abdulkarim Dayibo shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta Movement for Justice ya kuma ce wato matakin da shugaban ƙasa ya dauka ya zo a makare. Da yake ci gaba da hira da sashen Hausa na muryar Amurka a jiya Alhamis, Abdulkarim ya ce wannan wani mataki ne da ya kamata a ce shugaban ƙasar ya dade da dauka. Ya ce ya kamata a ce shugaba Buhari yana daukan matakai akan duk wanda aka same shi da karɓar rashawa ba sai an jira lokaci mai tsawo ba. Shi ma Abdulmajid Dan Bilki Komanda mamba ne na jam'iyyar APC mai mulki wanda ya baiwa shugaban ƙasar shawarar daukar matakai akan sauran mataimakansa. Ya ce a ƙarshe dai shugaba Buhari yana yaki da rashawa a cikin gida. Ya ce shugaban ya kamata a ce ya sa ido akan jami'an gwamnatinsa musamman ma manyan jami'ansa wanda ake zargin su da rashawa. Ita ma Naja'atu Muhammadu wato ta yi taka tsantsan a wurin bayanin ta tana cewar jami'an da aka dakatar da su wato za su yi bayani da kansu. Ta ce bayan gwamnati dai a baya ta kare Lawal Babacher a lokacin da majalisar dattawan ƙasar ta mai tuhumar karɓar rashawa.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kai ziyara Misra a jiya Alhamis a wani mataki na cigaba da kyakkyawar dangantakar Washington da Alkahira a cikin kwanaki 100 na farko na gwamnatin Trump. Sakataren Mattis ya gana da ministan tsaro Sidki Sobhi da shugaba Abdul Fattah al-Sisi wanda ziyararsa a fadar White House a farkon wannan watan ta mai da shi shugaban Misra na farko da ya kawo ziyara tun bayan tsohon shugaban Barack Obama ya amshi bakuncin Hosni Mubarak a shekara ta 2009. Rikicin siyasa a shekara ta 2011 da ya hambarar da Mubarak akan mulki da shekarun da aka kwashe a cikin wannan rikici ne ya kawo tsohon janar din soja Sisi bisa karagan mulki. Wani mai fashin baki akan gabas ta tsakiya James Galvin na jami'ar California a jihar Los Angeles ya faɗa muryar Amurka cewar tsare-tsaren gwamnatin Trump suna adawa da shugaba Barack Obama.
Shugaba Amurka Donald Trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da yake gudanarwa cikin watanni uku da hawa mulkin Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, jami'an tsaron bada kariya ga fararen hula da ake kira Civil Defense a Najeriya sun gurfanar da wani dan Boko Haram da suka kama ga manema labarai a Yola fadar jihar Adamawa. Shi ne wanda ake zargin ya samu tsallake shingayen jami'an tsaro da dama har zuwa wani rukunin gidajen gwamnati da ke kusa da fadar jihar kafin dubinsa ta cika. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Komanda rundunar tsaron ta Civil Defense a jihar Adama Ali Musa Indanusa, wanda shine mai gurfanar da wanda aka kama ga manema labarai a Yola, yace wanda aka kama Amos Hassan dan shekaru 25 a duniya, an ko kama shi ne ma a rukunin gidaje na Federal Housing Estate dake kusa da fadar jihar, bayan da ya gudu daga dajin Sambisa. Hakanan da yake amsa tambayoyin manema labarai wanda aka kama Amos Hassan, ya ko bayyana dalilansa na shiga wannan kungiya ta Boko Haram.
Ya ciki kai sunanka?
Amos Hassan.
An ce kai memba ne a kungiyar ta Boko Haram, haka ne?
Haka.
Wai yaushe ka shiga wani kungiyar ta Boko Haram?
Ya daidai.
Me ya shigar kai?
Wahala ne.
Wahala? Kai dan ina ne?
Ni dan Azare ne.
Azare a jihar Bauchi?
Eh.
A ina ka shiga Bauchi ne ko nan Adama?
Eh, a Bauchi ne.
A taba kashe wani?
Eh.
Wannan mutan nawa kashe?
Tun biyu ne.
Suleiman Baba da ke zama jami'in hula da jama'a na rundunar ta Civil Defense a jihar Adamawa ya koyi ƙarin haske game da wannan nasarar da suka samu a yanzu.
Kusan kullun sai an kama. Idan aka kama wani lokaci muka yi bincike, idan bamu zurfafa bincike ba muka mika su da hukumar DSS a ƙara zurfafa bincike kamin a mika su ga hukuma da abin ya dace. Wannan wannan ma da kake gani aka kama zamu yi kokari yanzu zamu sada su ga hukumar soji domin daukar mataki akan sa kuma kuna ji da bakin ku ya fada cewa mutane da ya kashe a dajin Sambisa kuma wannan bayan Allah kama shi akai zamu ce anan a Federal Housing Estate din nan da muke da shi
kace kun kama wasu a baya ko za ka faɗa mana adadin wannan ku kama kawai yanzu
akwai amma ina jin yanzu kama bazan iya baka ma'adadin su aka ba watakila sai na dangana da sashen binciken laifuffuka anan zan iya tabbatar da adadin waɗanda aka kama amma kama wannan da kake gani kusan kullum muna kama
kullum dai hukumar tsarkira ma suke ga jama'a da su ma suke taimakawa wajen bada bayanai da ka iya taimakawa domin cafke irin waɗannan mutane kamar yadda Suleiman baban ke yin kira
kamar yadda aka faɗa aikin tsaro ba na mutum ɗaya bane kuma babu hukuma guda ɗaya wadda za ta yi bugun kirji tace ita kadai za ta iya bada tsaron da ake bukata dan haka sai mutanen da kike ba su tsaro sun fito sun nuna cewa suna bukatan a ba su tsaro kamar nan aikin tsaro ya inganta dan haka kaman kullum muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai su taimaka mana da bayanan sirri domin bayanan sirri dinan shi zai taimaka wajen bada kariya ga mutane
dubara ayyuka ne da suka salwanta Najeriya sakamakon rikicin na Boko Haram ba ma ga wannan rikicin ya raba da gidaje ko da yake kawo yanzu gwamnatocin waɗannan jihohin da abin ya fi shafa ma na cewa suna nasu kokari kamar yadda gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umar Jibrila ke cewa
mun gwamnati mun kira jama'a cewa don Allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban ƙasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali su dinga gani domin yaran nan suna zuwa kuma gwamnati ma kokari mu a media da sauransu
gwamnan jihar Adamawa kenan Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrila kun fata ma dai shine Allah ka kwashe wannan matsala ta yan kungiyar Boko Haram Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida da Ibrahim gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce duk wani jami'in kiwon lafiyar da aka samu yana sayar da rigakafin cutar sankarau a jihar zai fuskanci fushin hukuma wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari ya hada mana wannan rahoto
jihar Niger dai na daya daga cikin jihohin Najeriya da aka samu asarar rayuka a sakamakon barkewar cutar ta sankarau da ake samu ta hanyar kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a a wani taron manema labarai daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Muhammad ya ce a yanzu haka suna gudanar da bincike akan labarin da suka samu na sayar da maganin rigakafin cutar ta sankarau da gwamnati ta bayar domin a baiwa jama'a kyauta
zamu ci gaba magani duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya ne kuka da kanshi dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba wanda muna ganin mutane suna neman suna bukatan taimako gwamnati ta kawo taimako kuma suna karban kuɗi da kamata ba dan nace zamu bincika mu gani muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi
Niger nan nawa aka kashe wurin shawo kan lamarin da kuma fadakarwa da magunguna
gwamnati ta bada fiye da miliyan 39
kawai yanzu dai mutane 33 ne aka tabbatar da cewa cutar ta sankarau ta kashe a nan jihar Niger kamar yadda Dr. Usman Muhammad ya yi karin bayani
to yanzu dai har zuwa yau mun samu mutane 123 da wannan annoba ta sankarau ciwon sankarau ya shafa kuma sa mutum 33 da suka riga mu gidan gaskiya
cutar ta sankarau din dai ta fi yin tsanani a jihohin Zamfara Sokoto da kuma jihar Kebbi Dr. Usman Muhammad ya ce suna hada hannu da jihohin domin kokarin shawo kan yaduwar cutar
gaskiya mun yi shiri don magana da muke yi da Sokoto da Zamfara don muna kowane lokaci muna magana da jura ya to amma babu magana shine muna da ma'aikata a kowane local government areas wanda aikin su kenan kawai in akwai wani cuta hakan nan maza maza su garzo su gaya mana mun saki kiran su mun yi masa bita cewa gashi fa wannan ya bullo kuma kun san kuna muna da makotaka da Zamfara muna makotaka da Kebbi wa'annan wanda kuma suna fama da wannan annoba suna iya shigo mana to ku tabbata ku sa ido.
A wannan karon dai an samu jinkiri na samun maganin rigakafin cutar ta sankarau tun da farko. Al'amarin da yasa jami'an kiwon lafiyar a sassa daban-daban na Najeriya suka dukufa wajen fadakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar ta sankarau. Mustafa Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustafa. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan, Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau zamu fara ne da wasikar Alhaji Hassan Dan Kwalam.
To
daga can jihar Jigawan Najeriya.
To
sai kuma wadda ta fito daga wajen Sajan Nasiru a can Abuja Najeriya. Dukkan tambayoyin akan goro ne. Ko da yake shi Alhaji Hassan yace wai kamar shi bayanin bambanci tsakanin abin wanda ya fitsa amfani tsakanin namijin goro da kuma goro. Shi kuma Sajan Hassan ne ko Hashim ne? Shi kuma yana so ne ka mishi bayanin illolin da ke tattare da cin goro. To bari mu fara tukunna, me ya bambanci tsakanin goro, namijin goro da goro?
To duk goro da yawanci cikinsu suna da wani abu da ke muke kira kaman kafin a cikinsu.
To
shi ke sa wani lokaci in kana jin bacci ka ci, to sai ka ga ka idan ka ya bude. To duka biyu suna da abubuwan da suke da su kaman ɗaya ne Hajiya.
To amma namijin
mani akwai bambanci amma babu bambanci sosai.
To akwai dai bambanci amma ba bambanci sosai.
A duk abubuwan da suke da su duk kusan ɗaya ne Hajiya.
To me yasa ɗaya ya faɗe ɗaci?
A to ya danganta da akwai yanda bawan jikinsu suke. To shi ke yanda bawan yake haka ya sa wa ɗaya ya fi ɗaya ɗaci.
To mai magana?
Eh.
To mai magana illa kamar mutum ya fiye cin goro yana da tattare da wani illa ne? Ko kuma akwai illa da ke tattare da kafin, tun da ka ce kafin ne ke cikin goro?
Eh, to akwai illa kamar yanzu in dai mutum kamar yana da kamar irin cikinsa yana rutsewa da yawa, ko kana da irin gyamban ciki da sauransu, bai kamata ka rinka cin goro da yawa ba.
To.
Eh.
To me yasa?
Rutsar da cikin goro domin shi wannan abin COVID ne yakan ƙara tsananin gyamban ciki ɗin.
To.
Eh, shi ke kawo wannan. Wani lokaci kamar shan su COVID ɗin nan da yawa haka ba shi da kyau, ne kamar kana da ciwon zuciya da sauransu, bai kamata ka rinka ci da yawa ba.
Wato da mai gyamban ciki da ciwon zuciya bai kamata yana yawan amfani da caffeine ba?
Eh, bai kamata yana amfani da shi ba, wai Hajiya.
To ba ga waɗannan cututtuka guda biyu akwai wani ciwo kuma?
A su ke nan dai waɗanda suke fi illa da ita, amma kuma in dai akwai waɗansu mutane suka ci goro ɗin bai dace da jikinsu, in bai dace da jikinka ba sai ka bacci ga baki ɗaya.
Kamar da yadda wasu abubuwan ba su dace da jikin wasu ba.
Eh, in dai bai dace da jikinka ba sai ka bacci ga baki ɗaya.
To kana nufin kamar idan bai dace da jikinka ba, kamar idan ka ce ya hana ka bacci ko kuma in ka ci ya sa ka wani abu?
Eh, duk waɗansu mutane suka ci ba su iya ma bacci sam-sam.
To
waɗansu kuma suka ci sai rudar da cikinsu. Kuma wani lokaci in ka ci sai ka ji waɗansu ma suka ci za ka suna da kasala wani kawai haka domin wani dalili saurayi. In dai yana da in dai ka ci goro ɗin ka ga jikinka ya canza ko na yanda yanayin abubuwan jikinka suka canza ka bar cansa kawai.
A taƙaice dai likita, in mutum ya fahimci cewa ko ma menene in ya ci ko ya amfani da shi bai yarda da jikin shi ba, kawai ya daina ba ma goro kaɗai ba.
Eh, ba goro kaɗai ba. Domin yanda jikin ɗan adam yake, kowa jikinsa ya ɗan manta kaɗan-kaɗan. Ba akwai waɗanda za su ci ba abin da zai same su, waɗansu kuma suka ci to ya zama su wani abu.
To sai kuma wasiƙar Hassan Alhaji ko Afogo ne a can bakin lafiya jihar Nasarawa.
To
tambaya ya ce wai wasu mata wai idan suka haihu sau ɗaya kuma ba sa ƙara haihuwa, me yake kawo haka?
To wannan wani lokaci ikon Allah ne, waɗansu matan suka haihu sau ɗaya wani lokaci ma haifan ne wani abu taruwa ko kuma ba ma matan kaɗai ba, wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake.
Ko kuma dai Allah ya nufa mace daɗe kawai za ta haifa.
Eh, domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike. Yanci kin san wuraren mu inda mace bata sake haihuwa sai a ce laifin matan ne, amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne.
Saboda haka
indai wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai.
To kuma za a je bincike a bincika da macen da mijinta.
Eh, da mijinta.
Dan a tantance.
Eh, domin lokaci waɗansu abubuwan daga mazan ne yake. To in ba a dubi namijin ba to ba za a iya warkar da su ko a taimake su ba.
To malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce wai mace so nawa ya kamata ta haihu?
To ai ba wani yawanci kin san yanda Allah ya halitta. Ya halitta Allah. Abin a mahaifar mata akwai abubuwa da ake kira kwai mahaifa wanda ke haduwa da maniyyin namiji sai ta ciki. To kowane mace ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki, to wannan kuma sai iko Allah, ba za mu iya cewa ga yau ƴaƴan da za ta iya samu ba ko ba za ta iya samu ba.
Ko kuma so nawa ne za ta haihu, ko kuma kila yana nufin likita kaga kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fidda da. Wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa, wasu kuma za su kai har hudu.
To akwai wasu matan suka haihu sau daya. To mahaifa wani abu kan same ta. Wani lokaci in ma ta haihu din sai an yi aiki sosai dan ya fito. Wani lokaci akwai wani abu da ke haduwa da mahaifar da dan wanda ake kira placenta, inda komai ke bi ta ciki. Duk matan wannan abin wani ana son wahalar fitar da shi. To duk waɗannan na ta faruwa haka aka ce mace ta daina kawai kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai da gare ta.
To irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din, in ta haihu me zai same ta?
To nan sai kuma ikon Allah, likitoci za su yi da aiki, kin san komai na Allah ne.
Eh, haka ne.
Saboda haka abin da ake cewa shine kawai ta rage hadarin wani abu ya faru zai karu.
To a saboda haka sai a bata shawara cewa kar ta kara haihuwa.
Eh, sai a ce a bata shawara. Ko kuma in za ta yi ma kowane lokaci dole likita ya rinka duban ta, ana auna ta kowane lokaci.
To kamar kuma game da tambayar shi akan cewa mace wai so nawa za ta haihu, wannan ikon Allah ne, wata tana iya.
Wannan ikon Allah ne, ba za mu iya cewa ga irin yawan lokacin da za ta iya haihuwa ba.
Wata za ta haifi yaya goma ma hafiye da haka.
Waɗansu na haihuwa goma sha wani abu ma.
To. Wannan fatan wannan bayani ya gamsar da shi. To sai kuma wasiƙar Malam Yusuf da ke can NNPC Depo a can Jos Jihar Plateau, Najeriya.
To.
Yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganinsa.
Aje, abin da ke kawo ciwon shawara, akwai abubuwa da ke kawo ciwon shawara. Na farko wani lokaci, akwai wasu mutane wanda hantarsu. Wani lokaci wani abu ya samu da ita. To wannan yakan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon shawara, kuma waɗansu yara aka haife suna da wannan suma. To akwai wasu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta, kuma da waɗansu ciwukan jini sukan sa wannan ciwon shawara ɗin hajiya.
To likita, ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara, ko ko akwai bambanci?
Yawanci abin da mutane ke gani duk yanda idon ke canzawa.
Ya, wato ya zama kamar ruwan ɗorawa.
Eh, to in ya zama ka shi yasa yawanci abin da ke wa yawanci mutanen da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne Hajiya.
To.
Eh.
Akwai magani ko?
Eh, in dai aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi, kuma in dai ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah.
To yakan yi tsananin da sai an canja ma mutum hanta?
Eh, kamar nan kasashen ya tsanani sai an dasin hantar mutum. Akan yi a nan kasashen.
An taɓa yi aka yi nasara?
Eh, ana yin nasara. Akwai wanda sukan yi, ana yi kamar nan. Inda nake nan akwai su Emory da su Emory na a kusa da CDC ɗinsu nan, to suna dasa hanta kowane lokaci.
Amma kafin a dasa hancan nan me ake nema?
To kafin a dasa hancan nan sai an binciki mutum, akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace.
Kuma an samu hantan sai an ga kamar hantan zai dace da jikin mutum kafin a dasa.
Sai kuma da hantan zai dace da mutum, da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske.
To kuma kamar yadda ka ce, aka kama da wuri ana iya warkarwa.
Inda aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma waɗansu masu irin ciwon hanta ɗin, yanzu an samu magani ma ko da ya yi tsanani ɗin ma ana iya warkar da shi, amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To likita, sai kuma wasiƙar Idris Ahmed a can jihar Kano.
To.
Ya ce me ke kawo ciwon kankara ne, kuma idan ya kama mutum ne ya maganinsa. To da farko me ke kawowa ne?
To wajen kumba ko aka yi fato, wani lokaci in dai kaman kumbar ta janye gabaki daya wani lokaci ko wani aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci wadansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga karkashin kumban sai ta soma kumburi sai ya tsaya soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon
to akwai maganin da za a yi
eh akwai magani da ake yau na farko inda akwai ruwa sosai a cikin sa akan fitar da ruwa a tatsin shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bayarwa da ruwa kan da mutum haji ko da kina san mutanen wani lokaci suka amfani da lemon tsami da sauransu
eh to lemon tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita
a akwai zafi yawanci wannan yanzu mutane naga mutane haka amma abu mafi amfani shine kaje wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi
in dai ruwa din aka matse kuma akwai maganin da za a ba mutum ya
in ba a cire ruwa ba shike yayi sai kai tsugi din nan
wato yayi ta ma mutum zogi
yayi ta ma mutum yana raɗaɗi sosai da zafi sosai
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wasika da muka samu daga wajen Abubakar to da Abubakar ne ina ganin kaman ko wasika ta din guwa ce ko kuma sunan inkiya ne Abubakar sannan kuma ya sa Alhaji Usman a can jihar Kebbi Najeriya
to
yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya me ke kawo ciwon baya ne
to akwai abubuwa da yake kawo ciwon baya hajiya
to
na farko wani lokaci wadansu mu inda ko muka dauki wani abu bai kamata ba muka duk samu ka dauka to yana kawo wannan wani lokaci kuma muka so manyanta domin yanda jijiyoyin suke na baya din wani lokaci kaman kasusuwan bayan sukan gauce duk wadannan suna kawo ciwon baya hajiya
to kamar in mutum ya dauki abu ne da yafi karfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon
ya danganta irin
tsananin ciwon
tsananin ciwon yawanci ana iya in bai tsane to akwai dan irin motsa jiki da ake sa mutum yayi in ya kwanta yanda yake motsa jiki to yakan ƙara karfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kwarai da gaske
to kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa
to wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki amma wani lokaci waɗannan su ma inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su watanni suna yarkar taimaka shi ba
to waɗanda ake in an yi aiki ga game da ciwon baya ɗin akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa
yawanci inda aka mutum na ciwon baya aka ana nasara yawanci amma akwai waɗansu kalilan wanda ba a iya musu komai
sai dai kawai su yi ta shan magani
sai dai su ci shan magani ko su yi ta yanda ce motsa jikin nan yanda zai dinka taimakon su kowane lokaci
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
da kaladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma gaba bai ba mu labarai amma wannan karan a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da ya gudanar a cikin watanni uku da hawa mulkin Amurka sai dai bincike ya nuna galibin Amurkawa da suka kada ƙuri'a suna ganin sabanin hakan da yake bayyana alfaharinsa a cikin wannan mako Trump ya ce babu wata gwamnati da ta samu nasarori tsakanin kwanaki 90 kamar yadda shi ya samu a wurin inganta harkokin soji da iyakokin kasar da cinikayya da kuma tsaro ya ce muna kaunar jami'an tsaro mu kuma da irin rawa da gwamnatinsa ta taka wurin kyautata harkokin gwamnati da yake wato ya ba wa kansa Trump ya ambato harin makamai mai linzami da Amurka ta kai akan Syria a makonni biyu da suka wuce a matsayin wato wani martani ne da ainihin gwamnatin Syria wacce ta yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula a wani matsayin babban nasara a ra'ayoyin Amurkawa da aka tattara kashi 52 cikin 100 da ba su ra'ayinsa yadda yake gudanar da gwamnatinsa suna da rinjayi akan kashi 42 cikin 100 na masu ra'ayin nasa a jiya Alhamis wato jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya ta juya akan Iran da 'yan kanzaginta wato Hezbollah kenan tana cewar Amurka za ta dau matakan dakile abinda ta kira waɗannan masifu da ke daɗa ta'azzara
a gaishe ka kafin mun sallama bari mu mika sakon taya murna ga Alhaji Ahmad Sambawa da amaryar Samaria Abdullahi wanda za a daura auren su yau Juma'a masallacin Almuntara da ke unguwar Dore a kanan Daba. Allah ba da zaman lafiya da albarka aure, amin. Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Baba da kuma CD wanda ya haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa sai mun sake dawowa.